Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis 14 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka kamar tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado, inda a yau shirin namu zai tattauna akan cece-kuce kan ganin watan azumin Ramadan a Kamaru. Za kuma mu yi magana akan muhimmancin kula da tsaftar baki a wannan lokaci na azumin Ramadan. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakiliyar mu ta da malaman addini akan cece-kuce da ke tsakanin al'umma akan ganin watan azumi a Kamaru.
Masu sauraron mu, barka da warhaka, barkan mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Yau batun da za mu tattauna a kai tare da manyan malamai ne game da cece-kuce da ke faruwa a nan kasar Kamaru game da ɗaukan azumin watan Ramadana, wanda aka samu sabanin ra'ayoyi inda wasu sun ɗauki azumi a ranar 11 ga watan Maris, wasu kuma sun ɗauki azumi a ranar 12 ga watan Maris. Amma za mu je mu ji daga bakin malamai wanda za mu tattauna da su a halin yanzu. Malam Zakari Datti, assalamu alaikum. Malam Datti, game da wannan watar azumi mai tarin albarka wanda wata mai daraja da wasu sun fara azumtarsa a nan kasar Kamaru, wasu kuma ba su azumci wannan watar ba, wato a ranar 11 ga watan Maris, mecece matsalar?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, gaskiya da yawa sun shiga cikin rudani game da la'akari da kasashe da yawa da sun ga wata kuma sun sanar. Daga cikin wayannan kasashen akwai makwabtan Kamaru kamar kasar Chadi da kasashe da dama, a hakan nan kasar Saudiya wanda aka fi bibitar ta mun ga ta sanar. To kuma bayan haka ga rudani a cikin Kamaru ma tsakanin wanda suke da lasisin sanarwa da wanda ba su da lasisi, wannan ya ce an gani za yi, wannan ya ce ba gani ba, ya haifar da rudani gurin dewa. Amma dai kasancewar ƙarshen labari ta fito a kan shi wakilin ne magana da yoyin al'umma da malamai da sarakai, shi ne Professor Suleiman, ya sanar a kan cewa ya tabbata Kamaru bata ga wata ba bayan an bibici duk kasashe da gurare da zai yiwu a ga wata ba gani ba. Saboda haka sun yanke Litini zai zama 30 ga watan Sha'ban, Talata kuma zai zama farko ga watan Ramadan, wanda Talata kenan za fara azumi a Kamaru. To wannan sabanin gaskiya a ilmance dai, a ilmance tsakanin ɗaliban ilimi da malamai ba wani abu bane da zai tada kura ko zai kawo wani damuwa. Idan mun ka duba littafan ilimi, akwai mas'alar ikhtilaful mafali, sabanin fitowar wata, akwai sabanin idan kasa ɗaya ta gani duk duniya ta ɗauka. Malamai suka ce in hakan ya faru yayi kyau, amma dai kuma ya tabbata kowace ƙasa tana iya dogaro ga kallonta, in ta gani ta yi azumi, in ba ta gani ba ta cika 30.
To, Malam Abubakar Adamu, lamarin dai da ya faro a nan ƙasar Kamaru game da wannan ganin wata, akwai wasu tashoshin TV da suka bayyana cewa an ga wata ranar, wannan ranar Lahadi, da cewa za a tashi da azumi ranar 11 ga watan Maris. Amma kuma sun ga wata ƙungiyar ita ma ta fito ta yi bayani a wata tashar talabijin ta ƙasa akan cewa ba a ga wannan wata ba. To, shin an ɗau addini an saka shi wato ya zama siyasa ne, ko da yanayin tafiyar da addini ne a yau babu kima babu daraja?
Wato, harshen da zan bayar a game da maganin kwarai kuwa game da suna jeɓa hankulan mutane sosai. Kaga waɗannan ai gidan talabijin Kamaru ne ta yadda da ita, ko su suka fito suka ce an ga wata, shi kuma ce a TV ta fito ita ma na Kamaru ne, shi aka ce a'a shi ran Talata. To, ai ita ma ba faɗa ta yi da karan kanta ta tashi ta faɗa ba, an gaya mata ne an gani, na waɗannan ma an gaya musu cewa ba gani ba ne suka faɗa. To, kaga wannan irin jiɓa hankular mutane shine bai kamata ba. Na farko galibi za ka ji ana ce Ummul Qura, ita Makka kenan ko, idan kuma wani abu ya kama na Islama zai ka ce ai ana koyi da Saudiya, ga Saudiyan ta yi. To, me sha ko abu ganin wata kuma ake sabani?
To, ai anan kuma
na'am. To, yanzu idan aka ce a Saudiya an gani, a ƙasa kaza an gani, ƙasa kaza an gani, ƙasa kaza an gani, ƙarya suka yi
gaskiya,
shin wai watan guda goma ne ko ɗaya? Ɗaya ne, lallai ne watan ta fito duk duniya ta gani? Ba lallai ba ne. Ba lallai ba ne ta fito duk duniya a ce an gani. Na'am. To, kazalik idan kuma ya bayyana, ni ga ayin tambayan da nake tambaya, kuma gane mutanen nan su gyara al'amuransu, ina nufi na 'yan Kamarun su gyara al'amuransu. Domin mutanen da suke da na'ura ƙasashe daban-daban suka bayyana, suka ce sun gani, waɗannan sun bayyana sun gani, waɗannan sun gani. To, a Kamarun ma wasu da suke da na'ura suka duba suka ce sun gani, yanzu kawai suka gance a'a ai ana da kwantar da wani kaza ko da wannan kaza, ai shi kenan, shi in na gani bai sanar da mu, shi in na ga malam yanzu kai ka ga ba ana ruɗa ni, ana ruɗa mutane ba, sun ci gaba suna da na'uran da sun gani. Kai malam, a Kamarun ma
akwai masu,
akwai wanda suke kuma suka gani suka ce sun gani,
yanzu ya zama dole ba
a jira shi ran Talata? A'a, wanda in ya yadda cewa yayi imani, a'a yayi imani game da ganin da aka ce an yi, sai ya azumisa. Wanda kuma a'a yayi imani cewa ya yadda kamar yanda hukunci ta faɗa ko shari'a ta faɗa, ko wata ƙasa da ganinta shari'a ta yadda, ko sai jira kawai yanda ƙasa ta faɗa sai ya bi kawai.
To, Malam Abubakar Adamu, me ka kawo rashin jituwa ne tsakanin ɓangarorin biyu a maimako ƙungiyoyin biyu su haɗa kai saboda tafiyar da wannan ganin wata, amma sai ana samun saɓanin ra'ayi waɗannan ƙungiyoyin biyu? Waɗannan sun fito sun ce za a zance wannan wata ranar 11 ga watan Maris, waɗannan suka fito suka ƙaryata, inda daga baya kuma suka fito suka ce za a ga wannan wata ne, wato za a zumci wannan wata a ranar 12. Shin kana gani siyasa ta shiga cikin wannan lamari?
Na farko, waɗanda suke akan addinin Musulunci ko suke tafiyar da al'amuran ganin wata su duka ne shirya kamata su bi tsoron Allah, ba da shi wani abu don son kai ko don ko a'a, ko shi bisa ga dokan wani abu za su yi ne don Allah, bisa ga doka da Allah da manzansu suka kafa. Kuma kada su shakkan kowaye a wajen gaya masa mu ga doka wanda Allah da Annabi suka kafa suka gaya mana. Ba addini ba ra'ayi ba ne, ba sun kai ba ne, ba neman kuma yardan wani ba ne, nemi yardan Allah shi ne kawai. Kuma a su ji tsoron Allah, in an gani an gani, baki ya zo ɗaya, magana guda ɗaya, tafarki wato alƙibla ya zama guda ɗaya. Kada su daina rarraba kan mutane, in ba gani ba duk bakinsu su yi itifaki cewa ba gani ba, kawai a zauna akan ba gani ba. Ita kuma ta ɓangaren gwamnati, yana da kyau wato su ma su lura tukuna farko da waɗanda suke mu'amala da su, ma'ana ko waɗanda suke ba su yardan su ne da ganin watan, su ne da waye da waye, yana da kyau su zauna da su. Na in su ba su san ina nufin su gwamnati, in sun san addinin musulunci alhamdulillah, su zauna da su a fahimci juna tsarin addinin musulunci. In kuma ba su san hukuncin addinin musulunci ba, to su zauna da masana addinin musulunci, da su waɗanda suka amince musu cewa maganan ganin wata, a zauna a tattance a addinin musulunci shari'a ga abin da ya faɗa. To a ɗauko alƙibla guda ɗaya a ajiye, kawa in mutane guda ɗaya ne, ɗan mutum ɗaya ne, ko kuma abu guda ɗaya ne aka amince, su ne suke da izini. Kada a ji bakin wani ya fito kuma ya kuma furuci kaza, wane shi zai faɗaya wa mutane gashi kaza, kawai a tsaya nan. Amma kada ya zamanta ko ita kanta gwamnati ta yadda da wannan, ta yadda da wannan, ta ban ma wannan izini ya fito ya faɗa, ta ban ma wannan izini ya fito ya faɗa, wannan ya fito ya faɗa, ya ce haka, wannan ya fito ya ce ba haka ba. To wannan ai wasa ake da hankulan mutane, kuma bai kamata masana su zauna su suru akan wannan al'amura ba.
Lale marhaba da wata mai falala,
jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Malam Sheikh Daud Abdullah, inda ya yi mana bayani akan muhimmancin kula da tsaftar baki a lokacin watan Ramadan.
To alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulullah. Alhamdulillah, shi tsafta yana ginshiki ne na musulunci, kuma a cikin musulunci shi tsafta yana daukan kusan kashi 70 ne, domin Allah subhanahu wataala yana tabbatar mana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wataala ya kasance mai tsarki ne, ko baya karban wani aiki sai mai tsarki. Na farko, yawanci mutane sukan fuskanci hadisi ta baibai, shine manzo Allah ya ce warin bakin mai azumi lada yake samu, kamar turaren miski ne, almiski warin bakinsa. Amma wannan hadisin da manzo Allah ya faɗa, me ake nufi da shi? Ba ana nufi kada ka ƙi yin brush ko aswaki ba, saboda falalar tsaftar baki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi alwala, kafin ya yi alwala ya yi aswaki a bakinsa ya yi sallah, to ya fi wanda bai yi ba da daraja 70. Kin ga duk girman gemu da darajar gemu da girman rawani da darajarsa, da wanda yake da gemu in yayi sallah, da wanda ba shi da gemu in yayi sallah, ladan su ɗaya ne. Haka mai rawani da marar kula ladan su ɗaya ne. Amma sai manzo Allah ya ce wanda yayi aswaki, ma'ana ya goge bakinsa, yayi sallah ta farilla, to shi yana da daraja 70 fiye da wanda bai yi ba. Me manzo Allah yake so ya nuna mana? Har manzo Allah yana cewa da ba dan kariya sa ya daura mana abin da mutane ba za su iya ba, da sai in ce duk sallar farilla duk wani musulmi yayi aswaki, ana gaya mana tsafta kenan. Abin da wannan hadisi na azumi mutane ba su fahimce shi ba shi ne, ba duk mutumin da ya dauki azumi da safe kafin rana ta fadi, matukar bai iya sa komai a cikinsa ba, to bakin shi zai canja tsari. Bakin shi zai canja tsari, ma'ana zai ba da wani irin abu na cewa bakin nan bai samu wani abin da ya iya shiga jikinsa ba. To wannan shine zai faɗaɗa maka ka gane, in ka tashi da asubahi kayi brush ɗinka ko kayi aswaki, to bakinka fa ba irin warin can yake yi ba. Saboda da yawa sukan ƙin yin brush, suna cewa ko su ƙin yin aswaki da asubahi, su ce wai suna wai saboda wannan maganar warin bakin. Ba wannan ake nufi ba. Ba warin bakin da ka kwana da shi ka tashi ba ne, a'a, warin bakin daga bayan sallar asubahi ne zuwa sallar magariba. daga bayan sallar asubahi ne wannan bakin naka da bai samu wani abu ba to zai bada wani odo daban wanda ba irin wanda ka saba da shi ba saboda bai samu abubuwan da zai shiga jikin da zai gina jiki baya jiki ba to wannan shine manzo Allah yake bada hadisin kamar hadisin da manzo Allah yake cewa wanda talauci ya dame shi ya kara aure ne wanda talauci ya dame shi ya kara aure to mutane ai a baya ba su fahimci hadisin ba sai ake tunanin in kana cikin talauci ka kara mata a'a ba wannan manzo Allah yake nishi ba ana magana ne wanda mata ɗaya ba ta gamsar da shi ya kara mata to haka abin yake hadisin yana bayarwa ne daga lokacin da alfujir ya fito aka yi sallar asubahi to wannan hadisin ya dauki aikin shi zuwa faduwar rana ba wai tun daga azumi farko ba za ka yi mashkilin ba ko brush ba har sai karshen azumi saboda wai ana son warin baki ba haka hadisin yake magana ba aswaki ya halatta ai shi aswaki ya halatta a musulunci ko kana azumi za ka yi aswaki ko ka ji bakinka ya canja maka za ka sa aswaki ka goge bakinka wanda ma ya sinadarin da yake cikin aswaki ya fi na makilin ko bakinka ka ji ya ma wani iri ko rana za ka iya sa aswaki in lokacin sallah ya ka goge bakinka kuma ka samu daraja duk da kana azumin kai aswaki za ka yi sallah ka samu daraja sama da wani wanda bai yi ba za ka iya amfani da aswaki ko kana azumi ne kamar me yake hukuncin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda an san tafannuwa magani ce amma aka ce in za a yi sallah in ka ci tafannuwa ka koma can gefe ka yi sallanka abinda ake bukata ba a so ka cutar da wani ne idan bakinka zai zama yana wari zaka shigo masallacin jama'a ai wani zaka zalunce shi zaka cushe shi da wannan warin to abinda mutane ba sa fahimta in ka zo tsantsan fiqihu shine zai baka zaman lafiya da kwanciyar hankali shine duk lokacin da ka ji bakinka ya canja da wani yanayi to in har misali a ce wari ne ko abu ka nemi aswaki ka yi shi wannan ya halalta kuma ba a hade dama ruwan aswakin in aka goge baki ne za a fitar to a take zaka ji bakinka ya dina duk wannan abu in ma kana da irin wannan matsalar don kuma misali ka yi riga ka yi brush ɗinka da asbahi ko ka yi aswakinka da asbahi to ina tabbatar miki zuwa faduwar nan bakinka ba irin wancan warin zai yi ba duk wanda zai ji wannan warin da kanshi zai ji shi kamar miski haka manzo Allah ya faɗa wanda kika suna irin wannan warin bakin zaki samu suna daukan kwanaki da asuban ba sa yi da daddare ba sa yi ne to sai su shiga azumin da shi saboda ba wancan fahimtar da suke da shi na baibai na wancan hadisin
lale mahaba da wata mai falala
ramadan
ya dan uwa mu yin ma yau ga wata mai alfarma
Yanzu kuma za mu koma bangaren lafiya inda likitoci suka yi mana bayani akan muhimmancin kula da tsaftar baki yayin azumin watan Ramadan.
Sunana Dr. Abuyazid Bashir Rabiu, likitan iyali ne kuma wanda ya ritaya. To, tsaftace baki yana da muhimmanci inda idan an tsaftace shi waɗansu ƙwayoyin cututtuka da suke zama a baki din ba za su iya kawo illa ga ɗan adam ba. Shi sa ake so idan mutum koko yayi iftar kenan yawa idan yayi wannan ya kokari bayan ya ci abinci da asuba ya kokari yayi brushing bakin shi ko da aswaki ko da wannan abubuwa na zamani na toothpaste da abin nan saboda amma lokaci musamman ga wanda yake shi musulmi idan ya zo alwala zai daura bakin sa akalla sau uku kowace alwala a kowace sallah idan zai yi alwala sai ya daure bakinsa sau uku to saboda haka nan ana tsaftace baki ne da wannan hali to tun zamanin manzo Allah yakan yi amfani da asawaki yana abin nan to akwai itatuwan da aka tabbatar cewa idan an yi amfani da su musamman irin wanda manzo Allah ya amfani da su waɗannan asawaki sukan ƙara lafiya a bakin mai azumi sukan sa haƙoran su zama cewa ba su samu matsala na irin waɗannan ƙwayoyin cuta ba. To, yawancin ƙwayoyin cutan dai su ne abin da ake kira bacteria. Waɗannan kuma za su kawo cuka wanda zai samu ce samu ciwon haƙori ko dashishi. Wani lokaci kuma idan an bar abinci ya yi abin nan ƙuda ya taɓa wannan abincin da aka ci kuma ba a wanke bakin ba, akan samu waɗansu tsutsotsi a cikin haƙora ko cikin abin nan za ga mutane na fitar da tsutsa ko kuma yana musu zafi idan aka bada waɗansu magunguna sai ga waɗannan tsutsotsi suna fitowa, amma yawanci daga ƙuda ne waɗannan tsutsayen. Amma su ƙwayoyin cutan bacteria yana fito da wani abu ne, wani sinadari ko pus wanda wajen zai kumbura kuma ya yi jaye zafi da sauransu. Saboda haka sai an bada magunguna kamar su antibiotics sannan abin nan. Wani lokaci kuma sai an yi treating shi haƙorin idan akwai rami a ciki kafin a samu lafiya. To musamman wanda ya san yana da irin wannan matsala, to ya kamata kodayaushe ne ba sai lallai lokacin alwala shi ne zai wanke bakinsa ba. Yana jin bakin shi ya fara bushewa ko ya fara hamami ɗin, ya samu ruwa ya kurkure bakin shi a abin nan. Shi ne zai taimaka mishi wajen waɗannan abubuwa da suke faruwa. To shawaran da za mutum zai bayar shi ne, idan mutum ya ci abinci kamar ya ci abincin dare na ƙarshe, ya yi brush ko ya amfani da azuwaki ya tabbatar cewa waɗannan abinci da suka mamakare a cikin haƙori an cire su. Ko kuma da asuba bayan ya riga ya ci abinci ya yi sahur, shi kuma ya wanke bakinsa saboda kar waɗannan debris na abinci ya zauna a cikin bakin. In ya so daga safe zuwa dare din sai dai ya dinga ɗaurewa ko lokacin alwala ko kuma lokacin da ya fara fasihin cewa bakin shi yana ɗan hamami ko yana wani wari, sai ya ƙoƙari ya sa ruwa mai kyau ya wanke bakin shi.
Sunana Dr. Sabo Ahmed Muhammad, ni likita ne mai yin aiki kuma mai koyarwa a kwalejin lafiya na Jami'ar Jos.
To ta fannin lafiya dai akan so mutum ya zama ya da wadataccen ruwa a jikin shi, wanda wannan wadataccen ruwan a jiki zai nuna a yawan yawun da ke bakin shi. Saboda haka yayin da mutum bai ci abinci bai sha ruwa ba, dole bakin shi ya bushe, musamman ma a ce yana azumi. Lokacin azumi dole ne al'amari na bushewan baki da ɗacin baki dole ya yawa. Saboda haka dole ne mutum ya dinga samun matsaloli na bushewan baki, ɗacin baki da makamantansu. Kuma bushewan baki da yawa an san cewa yakan ɗan kawo ɗan tsatsagewa ƙanana da ba ido da rage kiyayewa ba, wanda kan ba da dama wannan su wata infection ya shiga dasu shi shiko makamantan haka.
To amma kamar lokacin Ramadan da yake kuma dole a yi khamsa salawatu, wato a yi alwala a yi sallolin biyar, sai za a yi ɗaya daga cikin ayyukan haɗa alwala shi ne kukura baki. To aka ɗan samu sauƙi ta nan. Asuwaki wato amfani da abin da ake kira chewing stick a Turanci kenan, bai zama haramun lokacin azumi ba. Duk wanda sa taimaka tsaftace baki, duda baki zai zauna a bushe, ya zauna kuma ba daɗi a cikin baki. Har ɗaci mutum zai dinga ji saboda bushewar baki. To duk waɗannan suna faruwa. Sannan kuma kin san akwai abin da ake kira warin bakin mai azumi. Ba kowa ne yake yi ba. Wani lokaci warin bakin saboda jiki ya rasa wato sukari don siga wato glucose, kamar yadda fetur yake wa mota ya zama mata makamashi ta motsa ta kai mutum inda za ta kai, haka jikin mutum yana amfani da sukari wato glucose ya zama mara abin makamashi na aiwatar da abubuwan rayuwa, numfashi da jiki motsi da makamantansu. Wannan ke nuna takaici. To yawanci mutum yana azumi ɗan warin da mutum zai ji wanda ya ba shi da daɗi, yawanci ba wai saboda ba ta zanta ba ne, saboda in jiki baya da makamashin abinci da zai ƙona ya motsa, to jiki kan koma kan kitse ne tare a jikin mutum, kamar a dana ne shi kitse a jiki. Saboda haka yayin da kitse yake ƙonewa wato fat metabolism, akan fitar da wani tururi mai suna aceton. Wannan aceton ɗin shi ne muke yi mu ce a wayan bakin mai azumi. Yana nuna matsala ba ne, yana nuna ƙonewan kitse ne. Koda kitsen ma zai iya kasancewa abin da zai cutar da mutum, to ƙonewan shi ya fi alheri. Saboda haka wannan ba abin kyama ba ne. To amma ba an san ba a ɗan zama ɗaya. Wani koda yana azumi za ki ga ba ma mu lura da bakin shi ba ne. Za ka ga ai haƙwara sun yi yanayin wani shina yake shi dental. Wannan ƙwayoyin cutar da suke taimakawa wajen samar da lalacewar haƙori kuma ya dinga yin yanayin. Sannan kuma wani za ka ga ma saboda yawan cin zaƙi ko rashin wanke baki kafin a kwanta. Bayan gama cece da rana sai ka ga abin da aka ce mugalai tsakanin haƙori sai ya tsunu ya yi tsani,
yadda ka san asibiti zai ci jikin mutum haka shi maka zai haka ma samu tsawon baki saboda raguwar abinci zai iya samuwa ya zama acid kuma ya cakuri ga haƙorin ya baki sannan bakin da ake gani haƙorin shi ginta kenan duka waɗannan abubuwa za su iya samar da wari irin nasu saboda rashin tsafta kayan zaki ya fi ɓata haƙori musamman ma suka lura da yara shi sa waɗansu za ki ga suna hikima su ce ba yaran su kar su ci kayan zaki da daddare amma za su iya bani za su iya musu sauƙi a ɗaga musu ƙafa su dinga ci da safe saboda in an ci kayan zaki da yamma to ƙarshe ɗan kaɗan-kaɗan ne da ya muka tsakanin haƙwana shi ne yake tsumuwa wato nisa nan cin har a samu abubuwa masu tsamu-tsamu masu cin ƙashi za ta haƙwara wato cin ga wannan yannan yana abinci ne amma ana son mutum ya dinga cin abubuwan da suke shafi kamar alayyahu domin in ka ci kaza ma ka tauna ƙashin ta ba laifi abin da ya gina ƙashin kaza ko kuma ƙashin rago ya gina kuma haƙorin rago shi zai na riƙe a cikin mutumin da ya ci ragon nan ko ƙashin ragon ya zama kuma ya yi taimaka wajen gina mara ƙashinsa da haƙorin shi saboda ka ga ta wannan nau'in abincin ma za a iya samun abubuwa da za su ƙara ƙarfin haƙori su gyara mutum baki wannan kenan a takaice shi ma kansa wannan alaihun yana da tsaye da su abin da ake calcium da su magnesium da sauran abubuwa wanda za su taimaka wa lafiyar bakin mutum da sauran wurare. Yato gaskiya mutum ya ci nama da yawa to fa ya daure ya zauna ya yi sakace in ba sakace da ƙirge ba to ya iya na nazari wanda ake shi fosi domin nama in tsaya musamman naman babban dabba kamar saniya wato biske na in ya tsaya ya kan kai kun yi kwana ba mutum ya zaƙulo shi 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 zai yana doyi abin da ya yi kuwa tsakanin haƙori zai iya cin maƙoƙo so wannan ya zama ƙwayoyin cuta sun hau kan raguwar naman da ke tsakanin haƙori da ba a cire shi ba sun zama damuwa kuma za su kawo rashin lafiya. Saboda in za a ci nama ma a tabbatar ya dahu sosai kuma yadda da yawan mutanen zamani suke a niƙa naman kafin a ci shi musamman naman babban dabba kamar saniya duk zai zama sauƙi ne wa haƙwara saboda haka an san ma malamai suna cewa a dinga inganta yawan asuwaki lokacin azumi duk hanyar cicce ragon abinci ne kayan nama kayan zaƙi a yi hankali da su kar a ce za a ci su da yawa da zai kawo damuwa baki. To asuwaki yana da kyau sosai akan malamai na addini sukan ƙarfafa mutane cewa suna ci a dinga yin asuwaki. Asuwaki na da kyau kuma kuma mutum bai saba da asuwaki ba ya yi brush. Brush din yana taimakawa ya ci da dattin da ke haƙori sannan kuma wani suna da rema da suke cikin itacen shi asuwakin kansa suna taimakawa wajen kashe ƙwayoyin cuta da za su iya cin gasa shi wato gum disease kenan su kawo abin da mutum suke kira bubu ba wuyan bakin mutum ya jini. Saboda ka dai wannan abubuwa a kiyaye kuma kayan tatuwa da ake kira su citrus kamar lemu da su mangoro da makamantansu sukan ba jikin mutum vitamin C da ke ƙarfafa dasa shi saboda kar baki ya samu damuwa. Yato in dai wani irin nama ba nake cewa a sombret saboda jiki ya koma amfani da kitse a matsayin makamashi ta ga wani ba abin da mutum zai yi in fact a matsayin alheri ne ma wa jiki don kitse ko ne mutum ya rage nauyi yanzu hanyoyin jinin zuciya su buɗe amma in na ƙazanta ne to za ce mutane su himmatu wurin yin brush amma ko asuwaki bayan yi dole a kunkura baki sosai da ruwa don ma yana ɗaya mai kunkura baki musamman ma lokacin alwala da azumi wanda bai karya azumi in ya zai taimaka wajen tsaftace bakin da kuma ɗan jiƙa tantanin baki ba dai mutum ya shiga ya sha ya wuce maƙogwaro ba ne amma baki zai samu sauƙin wannan bushewa da yawo mai kauri ne wanda wani lokacin mutum zai ɗaci ma ya mamaye baki saboda rashin ruwa da bushewar baki wannan kenan.
Lale mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya ɗan uwa mu yi himma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
Lale mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya ɗan uwa mu yi himma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
assalamu alaikum ya ɗan uwa na
Ramadan
yau ga wata mai falala ya dawo mana
Ramadan
sai mu dauke niyyar kyautatawa ɗan uwa na
Ramadan
mu yi sadaka mu yi kyauta mu hanu da barna
Ramadan
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Legas Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya.
Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi.